yau da gobe. Daga murya Amurka a Washington DC.
Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum. Shirin yau da gobe kuke sauraro shirin matasa daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Akan mitoci 25, 31 da kuma 41. Masu sauraron mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar za su iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Da kuma sashen na zangon FM a Jamhuriyar ta Nijar kamar Radio Amfani, Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma ana iya sauraron mu ta Alpha Radio. Za kuma iya bibiyar mu ta adireshin mu na yanar gizo a www.voahausa.com domin sauraron wannan shirin da ma sauran shirye-shiryen mu. Sunana Aisha Mu'azu. A yau Alhamis 1 ga watan Agusta na shekarar 2024. Shirin yau da gobe zai yada zango ne a kasar Kamaru tare da wakiliyar mu Maimuna Tasadu wacce za ta karbi ragamar shirin daga nan. To sai a saki gyara zama a ci gaba da sauraron shirin yau da gobe.
Ma sauraron mu barkanku da sake kasancewa tare da ku wannan shiri na yau da gobe wanda maudu'in da zamu tattauna akai ya danganci batun maganan neman ilimi wanda a nan kasar Kamaru an fidda jarrabawar baccalaureate wanda wato ya tada hankulan al'umma baki daya ko ne ce iyaye ma da maɗaliban sakamakon wato rashin samun kaso mai tsoka da ba a yi cikin wannan jarrabawar din ba na wannan shekaran wanda a hali yanzu dai ina tare da malam Muntare malamin jami'a ne a can kudu maso yammacin kasar Kamaru a Buye kenan wanda zamu tattauna da shi game da wannan matsalar da aka samu wannan shekara game da jarrabawa a nan kasar Kamaru. Malam Muntare assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yaya ne kaga wannan lamarin na rashin samun kaso mai tsoka game da jarrabawar baccalaureate a nan kasar Kamaru?
Ba samu kaso mai tsoka ba a wannan jarrabawa da aka yi na baccalaureate wato jarabawan shiga jami'a saboda waɗansu dalilai waɗanda sanannu ne gwamnati ta san su malamai sun san da haka iyaye yara ma za mu ce sun san da haka da su ma ɗaliban masu rubuta jarabawan waɗansu abubuwan da ya faru daga gare su ne.
To malam Muntari wasu matsaloli ne wanda ya kai ga wato kowa da kowa ya sani amma kuma ba iya magancewa ba har ya kai ga samun rashin nasarar yara da dama a baccalaureate general wannan shekarar.
In mun yi la'akari za mu ga ba baccalaureate bane kawai ba samu kaso nan ba a jarabawa ne gabaki daya saboda dalilai kamar haka malamai suna da waɗansu bukatu na haƙƙinsu da suke so gwamnati ta biya gwamnati kuma bata biya ba gwamnati kuma ta sai lalle haƙƙinsu ne ta yi musu magana cikin lalama a zauna a tattauna a kai saboda a fitar da hanyoyin da za a biya musu wannan haƙƙin gwamnati bata saka ba. Shine aka samu wata ƙungiya da ake kira OTS na malamai waɗanda bakin ciki ya ishe suka ce to su ba za su karantar ba to lokacin da malami bai shiga aji ba bai karantar akan lokaci ba bai karantar yadda ya kamata ya karantar ba awuyin da ya kamata ya karantar bai yi ba ai daga wannan ma za mu san cewa yaran ba za su samu ilimi yadda ake bukata ba har su rubuta jarabawa su. Na biyu kuma shi malami idan da kamar da muka sani cewa idan mutum na bakin ciki duk abin da yake yi ko taya ko ta wani hanya ka gani yi kawai yake ba tare da ya saka zuciyar shi akai ba da sauransu domin yana fushi cewa gwamnati ta ki biyan haƙƙin shi da sauransu kuma gashi dole ne zai zo yayi aiki. To waɗannan abubuwan suna daga cikin zamu ce kaɗan daga cikin abin da ya saka aka samu faɗuwa a wannan jarabawa. Idan muka yi la'akari kuma muka gani za mu ga cewa su ɗaliban ma kansu na wannan zamani ba sa yawancin muraja'a akasari suna amfani da na'urar telefon nan hanyar internet suna kallon abubuwa da bai kamata ba suna shiga cikin site da bai kamata ba abubuwan ba tsawa kewa kere rere ga su da son TikTok ayi waƙe ayi rawa a dauki hotuna ayi ta ifira da shi shikenan babu wani abin da yara suke da shi na neman ilimi wanda kuma na ura ce wanda ta isa ta taimaka musu ta wajen karatun su ma domin akwai artificial intelligence AI yanzu wanda yake taimakon yara wajen yi musu bayanin abubuwan da ba su sani ba to wannan kuma abu ne wanda iyayen yara su suke sayan ma yara amma ba su suka sayi wa samarin nan da daliban nan wannan na'uran ba suna ganin su da shi ai dole ne su bi su san yadda za su yi su saka matakai wanda yaran ba za su dinga amfani da shi ta kowane irin hanya ba
game da waɗannan matsaloli da ka bayyana akwai wata matsala babba wadda duk da cewa ainihi minister ilimin secondary na nan kasar Kamaru na local younger ta musanta wannan batu da aka yayyada a yanar gizo baki daya wanda wato ake gani kamar ainihi wato akwai wasu daga cikin miyagun malamai waɗanda suke fitar da takardun jarrabawa kafin ayi wannan jarrabawar din wanda wato dangane da cin hanci da rashawa da suke bawa dalibai ta yadda wato za su duba wannan kafin a zo a yi jaraba wanda zai samu wanda zai ba wa ainihin wasu dalibai damar cin nasarar wannan jarabawar me zaka iya faɗa mana game da haka
ita minister tana magana ne cewa tana kokari ta kare gwamnati amma abin da muka shina shine watsuwan jarabawa kafin lokacin da za a rubuta ta jarabawa wani ba daga hannun malamai yake fita ba wani watsuwan abin daga su daliban ne waɗansu suke shiga cikin na'urar internet da yake sun san yadda jarabawan yake babu tambayoyi su sayar wa yara yara kuma su saya samarin su saya dalibai su saya iyayensu ma na saye saboda su ga iyayensu sun ci jarabawa to mun aka zo wannan tambayoyi da suka yada in ba shi yazo ba yaran za su fadi don ba karatu suka yi ba sun saka hankulansu ne kawai akan abin da suka saya shi jarabawan nan yana fita ne daga abin da ake kira office the back wato su ne wayannan malamai ne da mutane ne sanannu wanda gwamnati ne ta rada su ta ba su ikon bibiyan exam da yadda za a yi na maganan jarabawa to dole ne gwamnati ta saka bincike a bincike su da kyau a gani a cikin ma'aikatan office the back na babu wayanda suke da masaniya akan fitar jarabawa kafin lokaci domin shugabannin za su iya saka duka matakai na kare jarabawa ta da fita amma lokacin da za a buga jarabawa da lokacin da zai fita daga wajen da aka buga zuwa makarantu ya ake samu jarabawan da yake fita yana nuna cewa daga cikin gida abin yake faruwa to in yana faruwa daga cikin gida abu ne da za su ka bincike a duba a gani kuma wannan na karo dani wa yara domin duk samari wanda yake makaranta idan ya ji an ce ga jarabawan da za a rubuta shekaran nan hankalinsa zai koma kai kuma idan hankalin sai kuma kai ba karatu zai yi ba shi karanta amsan wannan tambayoyin da aka ba shi ne in ya zo kuma wani daban ne ya zo faduwa ya zo
to malam muntar dai kamar tambaya na karshe gaskiya yaya za a yi a tafiyar da wannan matsalar da wato horas da dalibai ya dawo a daidai kamar yadda yake a baya duk da cewa ainihi malamai kwanaki sun fito wanda suka dinga zanga-zangar lumana saboda buƙatar wato a samar masu da albashinsu da kuma kayayyaki na more rayuwa da ma kayayyakin aiki da ake rasawa a makarantu wanda kuma a maimako shugaba ya ba su ƙarfin gwiwa a yayin jawabinsa da ya yi na ƙarshen shekara sai muka ga cewa ya tsawata wa waɗannan malaman makarantu wanda ake gani kamar cewa a halin yanzu ana ƙoƙari ne a tatse faɗan albarkacin bakin al'umma wanda ba a ba su damar nuna kokensu da kuma ƙoƙarin nuna matsalar da ike tattare da su shin kana gani za a samu mafita game da yanayi da ake tafiyar da batun maganar zancen ilimi a nan ƙasar Kamaru kuwa
abin farko da za mu gane shine tsarin karantarwa da abin da ake karantar da talibai a yanzu a Kamaru abu ne tsoho wanda tsohon zance ne a wasu kasashen duk an daina karantar da irin wannan abubuwan ana sassan jawa saboda ya zamanto yanzu yaro idan yayi karatu idan ya fito zai samu abin da zai iya yi ba yaro yayi karatu in ka tambaye shi kai karatu kana da niveau kaza kana da baccalaureate eh me zaka iya yi babu abin da zai iya yi ba to wannan ana kiran shi a turance skills learning skill acquisition na shine babban tsari da ya kamaci Kamaru ta mika ainihin karfin ta wannan saboda haka ana bukatan gwamnati dinga sayan na'urori da kayayyaki da za a karantar da yara a makarantu samari su fita waɗanda suka san abin da za su iya yi wanda idan sun fita ba za su nemi aiki a gwamnatin ba sai dai su nemi su wa kansu aiki su haɓaka tattalin arzikin ƙasa to amma da kamar yadda muka shina tsarin mulkin mu na ƙasar Kamaru tsarin mulki ce na danniya na wariya wanda ci gaba ba zai iya yiwuwa ba saboda waɗansu tsirarun mutane sun rike ƙasan a cikin hannunsu sun hana ruwa gudu ta wajen demokratiya ko ta wajen tsarin ilimi da sauransu yau ƙasa ce wanda za a ce maka kana da haƙƙi ka faɗi albarkacin bakinka ko cokokinka da abin da ke tafe an ka faɗa baka tsira ba akwai dan samari wanda ya samu baccalaureate shi ba aiki ya bude nashi dan masana'antu yana yin aski da yake ya kirayi mutane su je su rubuta sunan su a register na zabe an kame shi an kulle shi to kun ga kasa ce wanda da wuya a yi masa gyara idan waɗannan tsirarun mutanen ba su kau da kansu sun bar kasan sun saki rashin kasan nan mutane su zama su tunani ba na biyu kuma akwai abu kaman forum de l'education wanda malamai suke bukata a kira domin su ma malaman suna ganin cewa akwai rauni a abubuwa da yawa da suke aikatawa ta wajen karantarwa wanda suke so idan zan zo da za a gyara program mu na history ko mu ce histoire geography da sauransu ya kamata a sake duba shi wacce irin physics technology ake karantar da yara ya kamata a duba shi in wanda zai za su iya fita ne su samu aikin da za su yi shi ne kamata to saboda haka gwamnatin ta ci ta yi ta sauko daga kan teburin da take na can sama ta zo mutane waɗanda su suka saka ta a wajen saboda ta duba al'amarinsu su gaya musu abin da suke bukata a yi wannan abubuwan saboda a samu zaman lafiya cikin ƙasa kuma a samu ilimi mai inganta
sakamakon jarabawar share fagen shiga jami'o'in kasar ta Kamaru ta wannan shekarar wanda ta kunshi muhimman darussa a bangarori uku ya nuna cewa an samu koma bayan cimma nasarar dalibai da kaso 38.47 cikin 100 a fadin kasar sannan yayin da alƙaluman kididdiga suka nuna cewa jimlar dalibai 133,868 ne suka yi rajistar jarabawar dalibai 132,920 ne suka zana jarabawar a zahiri sannan cikin wannan adadi dalibai 49,521 ne suka yi nasara wanda ya bada kaso 37.26 cikin 100 sabanin kaso 75.73 cikin 100 na kididdigar daliban da suka yi nasara a bara baki daya kaso 27.55 ne na daliban da suka zana jarabawar suka yi nasara sai dai kuma ba kasar Kamaru ce kawai ta fuskanci wannan kalubale ba a wannan shekarar domin su ma dalibai a Najeriya sun yi rashin nasara sosai a jarabawar share fagen shiga jami'o'i wanda aka fi sani da JAMB yayin da alƙaluma suka nuna cewa dalibai 1.9 million ne suka zana jarabawar share fagen shiga jami'o'i a kasar wanda bisa tsari ake gudanar da shi ta na'urar kwamfuta dalibai 8401 ne suka samu maki 300 ko fi a jarabawar ta bana wato kaso igo 4 cikin 100 ne munatu da ra'ayoyi akan maudu'in damu na yau.
Ma sauraron mu kun ji dai yadda dai tattaunawar mu ta kasance tare da malam Muntari, malamin jami'a na birnin Buya. Yanzu kuma za mu je mu saurari ra'ayoyin iyaye game da wannan jarrabawar da ya tada hankulan iyaye sosai a birnin Douala da ma kasar Kamaru baki daya.
Eh to gaskiya abin mamaki ne saboda idan an ga wato ba a samu yanda aka saba samu ba kun da yake kafin ma aka wannan kason da aka samu mu a gaskiya matsayin mu na iyaye yau muna cikin hali wanda dama wadanda suka samu wannan bakin ma gashi ba aikin yi yau da yi karatu sama shekara 10 har yanzu ya kammala har ya samu takardun da ya kamata a ce ya samu kuma wannan takardun babu amfanin da zai yi ma wannan da wato amfanin da karatun zai mishi a cikin kuma rayuwa na yau da kullum babu mu a namu muna ma tunani ne akan cewa ya kamata a ce an sake yanayin da ake karantar da yaran mu saboda a gaskiya wannan abu ne da aka koyo ta wato wanda suke da hali wato turawan su kamar wannan saboda su sun ga sun tsari su sun san idan yaro ya koyi karatu akwai kuma tsarin da aka yi kuma daban na samu masa aiki amma yau a namu Afrika musamman a nan Kamaru yaro zai iya samu hatta degree license da master sauransu wannan a gaskiya ba shi bane tabbas zaka samu aiki ba kuma da a ce an samu aikin ma baka san ma koya zaka yi wannan aikin ba bayan wannan kuma yau ya kasance kuma yara sun koma kuma ga wayoyin su yara yanzu ba su ba babu ma lura in ka sa lura sai ka tarar ma da wato malaman ma karatu din da yaran duka kusan shekarun su daya saboda da manya ake dauka aiki amma yanzu ya dawo dole ko yaran mana dauko saboda babu aiki ne to a gaskiya wannan abin takaici ne ne dai kiran da zamu yi zamu ce a duba tukunna me ake karantar da yayan mu kuma bayan wannan karatu idan suka yi wani tsari kuma aka yi musu saboda san kuma za su amfana da wannan karatu da suka yi
to a takaice dai wato gaskiya fannin ilimi a kasan Kamarun nan wato akwai tabarbarewan daliban din su kansu da kuma duka da masana a cikin harkan ilimi domin in ka duba ka gani yanzu nan yanda al'amura yake tafiya gaskiya akwai ayyan tambaya a ciki sosai domin a yau kaga cewa yara ba su mai da hankali yanzu haka a neman ilimi kowa yanzu wayan nan waya ya zama shine wani abin da kowa yafi da muhimmanci in a gida ne zaka ga iyaye ba su kula da wato nazarin yaran su kamar da za a ce da ba daga yara sun dawo za sa a ringa tambaya da san me kuka yi a makaranta ya wato nazarin ku to yanzu kowa da kowa kaga yarinya ba da kai komai ba wani lokacin iyaye ma ba su da sanin cewa tana da babban waya Android nan sai ka zo kaga yarinya tana da shi in dana a gaban iyayen ta nuna cewa kamar tana kokarin koyon abin nazarin ta ne a sai kuma wani abin da take yi gaban hankalin ta akan waya yake in ka duba wayan yaran mu yanzu na ɗan su abubuwa da suke sakawa a ciki yayi tayan batsa da sauransu hankalin kowa ya riga ya tafi yanzu a shagalin duniya ne kawai ba neman ilimin din ba to wannan na ga daga yana daga cikin abubuwan da ya rusa wato tarbiyyan neman ilimi a kasan Kamarun nan yanzu da gaske in a school din ne makarantu da yawa zaka ga ana caje yara kafin su shiga bayan an caje su kuma zai ga cewa ana kama su da waya cikin wayan din kuma yawanci hoton batsa ne suna ganin bidiyon batsa da sauransu yara su taru su kaman nazari suke a ce kuma suna kallon wani abubuwa ne shagali daban a ko kuma su je kaga yara wai har sun yi su san gaskiya ana iya hada kudi a lauci hayan daki gida ko wani gun hakan nan a je lokacin da su suna ani iya yana ganin cewa suna makaranta a ce yara sun tafi can suna wa yan su dai sha'ani ne kawai ma ila masha Allah kawai dai sai addu'a kawai amma da ake tafiya yanzu nan sai addu'a amma ta bakwarewan ilimi kan gaskiya ya ba ta cewa abu ya kamata gwamnati ta dauki mataki ne sosai akai an iyaye ma su taimaka akan wannan ba gwamnati ne kadai ba da iyaye da malaman makarantun din dukkan su ya kamata yaro yanzu kafin a ce an bashi waya ko wani abin din kun da yake ko ba bashi ba ma su suna da hanyar ma akwai mutane suke taimaka musu da ba su irin wannan abubuwan ne na yau da za su rusa musu da tarbiyya rayuwa to abin da yake a sanu ne kawai ina ga in ba dai matakin da ake ganin gwamnati za ta dauka ba da iyaye su taimaka gabaki daya kamar yake fara da
a gaskiya da akwai bayani bayani na farko shine tukuna rashin aikin iyaye da ba su sa ma yara kula na kwarai da yake taimaka musu a karatun su kuma da kokarin da iyaye suke yi wato suna samu malamai da suke tarbiyyar da yara bayan an yi musu na makaranta hujja na biyu kuma shine wato yajin aiki da malaman makaranta suka yi wato jinjin galibin gwamnati yana ciki yajin aiki da malaman makaranta suka yi tsawon shekara guda da suke tafiya su zauna ba su ba ma yara tarbiya kuma su je su zauna kuma ba aiki suke ba domin me domin gwamnati bata biya su albahashin su ba ta dauka kaman bashi kuma bata biya su ba
Masu sauraro kafin mu karkar shirin zamu leka bangaren kwalama.
To masu sauraron mu yanzu dai zamu gargada izuwa wajen Hajiya Habiba saboda mu ji yau abin da za ta sanya mana cikin tukunya. Hajiya Habiba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Malama Maimuna barkanmu da warhaka. Yau zamu yi ganyen kumbi da tuwon shinkafa ne kake. Ne ganyen kumbi ana bukatan ganye kunshi daya da tumatur kamar kwaya 6-7 da albasa dan manyan albasa kwaya 2 da tafannuwa da citta da barkono da su ganyen kamshi ana bukata da dan gishiri da dan mage da mangyada to ana bukatan kuma busheshin kifi da janga busheshin kifi da janga to busheshin kifi da kowane iri da za a iya samu amma dai a bushe ana bukatan kuma nace barkono to yanzu a wajen shirya kayan miya a wanke ganye in an bude ganye a wanke shi da kyau sannan a zo a tsinke ganye a yanyanka shi ƙanana yanyanka shi ƙanana a saka wani tasa a ce albasa da tumatur shi ma a wanke shi da kyau ana bukatar masu kwari wanke da kyau shi ma a yanyanka shi ƙanana a ajiya gefe barkono kaman kwaya 3 haka nan za a yanka daya shi ma ƙanana sauran 2 in a bar shi a gudan shi a ajiya a gefe su tafannuwa da su citta da su gishi da magi su ma suna nan a gefe duk a yanka su ƙanana ba a niƙawa yanyanka shi za a yi duka ƙanana a ajiye su a gefe to yanzu wajen dafawa a fara ɗaukan ganye a ɗora ruwa a wuta ruwa ya so mu tafasa ɗiga ɗan kanwa a ciki yanzu in ruwan ya tafasu sai ka a ɗauki ganye a zuba a ciki a juya kamar na minti 5 inda ya so madan laushi ka a bar ya nuni dewa a cikin wani ya so madan laushi a sauke shi a tace shi a cikin kata nan aka tace shi a cikin kata amma tace shi a matse shi a yi mishi kulli kaman uku ko biyu hakan nan a aje a gefe yanzu a sauke ruwan in auta a zuba yanzu shi a sa tukunya da za a yi miya a ciki a ɗora tukunya a wuta a zuba mai man gyaɗa in tukunya ya yi zafi a zuba man gyaɗa a sa ɗan gishiri yanzu albasan da aka yanyanka a gefe da janga yanzu shi a zuba albasa a juya juya cikin man ɗin a jujjuya albasa yanzu shi a ɗauko jangan nan an ga an wanke shi dama an saka a gefe a tasa shi a saka janga a cikin mai da albasan da yake na wuta a juya a juya a juya a juya da kyau yanzu busasshen kifin da aka riga aka gyara shi aka wanke shi shi ma da kyau aka bar shi dama a ruwa ya jika domin busasshen kifin aka ɗauka aka ce a gyara shi a cire su ƙaya yanzu shi a wanke da kyau a sa a ruwa a ɗiga ɗan gishiri ya soma ɗan jika a ruwa in dai kifin na da ƙarfi don wani yana sayan busasshen kifi yana da ɗan ƙarfi shi an gyara shi aka wanke shi a jika a ruwa a ɗiga ɗan gishiri sai a wanke kifin ɗin a saka a cikin mai da janga da da albasan da yake a wuta yana soyuwa a juya juya dan minti kadan yanzu su tumato da albasa da ganyen kamshi da su barkono da su citta da su tafannuwan da aka yanyanka shi a gefe yanzu shi a zuba a cikin tukunya in a juya a juya a juya a juya a dauki magi sinadarin ɗanɗano ake kira kwaya biyu ko uku a ɓare a ciki a juya a juya a juya yanzu ganyen da aka tafasa aka matsa aka sa gefen rushe a zo a saka cikin tukunya a haɗa a kuma juyawa in mai ma bai isa ba da kyau a ɗan ƙara ɗan mai domin soyayyen ganye yana buƙatar mai a cikin a ɗan ƙara ɗan mai a juya a juya a ɗan rufe shi a ƙara ɗan ruwa ɗan kaɗan a rufe domin ya tafaso ya nuna kwanjiman ya shiga cikin kifi yanzu aka juya shi a rufe shi yanzu aka rufe shi minti biyar zuwa minti goma shi a buɗe a kuma juya za ga ya soyu ya canja kamar yana ƙamshi yanzu ya soyu nan ruwan da aka sa in ya ƙafe mai ya hawo sama aka juya shi da kyau shi a sauke shi yanzu ta miya ya riga ya nuna ta ɓangaren tuwon shinkafa ana buƙatar shinkafa kamar na jika guda hakan nan farin shinkafa mai kyau yanzu shi a wanke shinkafan ɗin a saka shi a cikin raga in ya bushe da kyau yanzu shi a niƙa shinkafa in an wanke shinkafa da kyau ya bushe an shanya shi a raga ya bushe da kyau yanzu shi a ɗauka a niƙa in an niƙa zai fitar da garin shinkafa yanzu garin shinkafan in ne za a sa a tasa an ɗora ruwan tuƙa-tuƙa a wuta ruwa na tafasa in ruwa ya soma tafasa yanzu shi a ɗibi ɗan gari a sa ɗan tasa da ruwan sanyi a yi targe in aka yi targe da ɗan guntun ɗan gari ɗan daidai da za su a ɗan tasa in aka yi targe ya yi kauri kamar da ya yi ƙullu yanzu shi a zuba tukunya ana juyawa zuba cikin tukunyan yin tuwon da ruwa yake yana tafasa ana juya ana juya in ya yi kauri shi a bar targen ya nuna da kyau in targe ya nuna da kyau ya yi kauri yanzu shi a zo a ɗauki sauran gari ɗin ana zuba ana tuƙawa ana zubawa ana tuƙawa yanzu in aka tuƙa shi ya tuƙu da kyau kada ya yi tauri da yawa kuma kada ya yi laushi da yawa ɗan daidai in ya tuƙu da kyau za a ga yana ƙamshi ya canja kamanin shi to yanzu sai a sauke yanzu za a iya in za a raba za a nemi ƙwarya yanzu a ɗauki ƙwarya a ɗan shafa mai a cikin ƙwaryar in ana ɗiba ana lailayawa ana sawa tasa a zuba miya a gefe to barkanmu da ɗanɗano a wuta lafiya sai wani makon Allah ya kai mu da rai da lafiya.
Tuma da lahman sauraro kunji dai Hajiya Habiba ta yi mana tuwon shinkafa da miyan ganyen kumbi wato soyayyen kumbi kenan da fatan dai za a ci lafiya kuma a sharuwa lafiya
Madalla a gaida Maimunatu da tawagarta masu sauraro anan ne muka kawo karshen shirin namu na yau a madadin Maimunatu Sadu da dukkanin waɗanda aka ji muryoyin su a cikin shirin da dokacin ma'aikatan sashin Hausa na muryar Amurka musamman ma Julie Lazarus Gresham da ta daidaita mana sauti ni Aisha Mu'azu nake muku sallama daga nan birnin Washington DC ma assalamu